kulle ka gidan aure
ku karkade kunnuwanku ku ji maza da mata
gidan aure
akwai bayani da za ku ji har ku ma fahimta
gidan aure
cikin shiri na musamman wanda ke bayani gidan aure
maza da mata gabaki ɗaya ku zo mu leka gidan aure
akwai bukatar mu leka gidan aure hakika
gidan aure
ku bincika dukkanin matsaloli duk muhazuka
gidan aure
a yi nasiha ga dukkan ma'aurata da ke rayuwar aure
maza da mata gabaki
da sunan Allah mai rahama mai jin kai ya bude godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta azin tsira mai zan rahama annabi Muhammad da alayhi da sahabbansa da waɗanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama dan uwa mai sauraro nake maka sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a cikin wani sabon shirin na gidan aure dake zuwa maka daga sashen addinin musulunci na hikima radio gatan al'umma wanda ni Aminu Khidir Idris nake jagoranta shirin a kullum a rana irin wannan mukan kasance tare da Dr. Abdullah Umar Usman da danka da yake shigowa don yi ka karin bayani akan abin da ya shafi wannan zamantakewa ta aure da ake ka faɗi tashi akan ta yadda za a samu a zauna lafiya tsakanin ma'aurata guda biyu. Allah ba mu zama lafiya. Dokta, a satin da ya gabata ko sati biyu da suka gabata muna tattaunawa akan yadda mata ba su so a ƙara mijin sai ƙara aure. Yau ni ya rage wanda ba mu tattauna ba akai.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta Allah ta tabbata ga Ubangiji mahaliccin kowa da komai, tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wa sallama. A yau kamar kullun dai muna ci gaba da shirinmu da muke gabatarwa na gidan aure a wannan gidan radio mai albarka, gidan radio ɗin hikima da television a wannan gari na Kano. Wato malami ne ka san babban makasudin ka wannan maudu'i yau sati na uku kenan muke
yanzu. Sati na uku kenan.
Shine damu ai nema ake a samu kwanciyar hankali. A samu zaman lafiya a gidan aure. Kada hankali ya tashi. Kuma wannan kadiya ta kishiya wa mace abokiyar zama. Su suna cewa kishiya, mu muna cewa abokiyar zama. Ana yin kurakurai a ciki. Idan ba a gyara ba aure zai ci gaba da mutuwa. Kuma ko muna yin wannan shiri ne dan kada auren ya mutu, mu kiyaye shi. Na farko dai ita mace ita ce sharikatul haya ake cewa, abokiyar rayuwa. Sannan kuma sa'a ce ta rayuwar mutum a gidansa. Sannan kuma ita ce shugaban gida. Haka Laraba suke cewa almar'atu ra'isatul bait. Koda namiji baya so, amma dai mace ita ce take da shugabancin gida. Shugabanci ba wai ana nuna ba za ta bi doka ba, a'a, mafi rinjayen larurorin gidan nan ita take gudanar da shi. Da yawa mai gida gidansa ne, amma sai ya tambaye ta ina kaza ina kaza. Kuma idan zai yi abu dole sai an yi da shawararta inda an mutunta ta. Kuma ita ce tushen gina gida, sannan da mace ce ake samun sa'ada. In ka ga gida ya yi daɗi, hankali ya kwanta, to matar ce ta gida aka samu kwanciyar hankali. Idan ta zamanto saliha, to za ta zaunar da gidan nan wato a bisa tsari na ƙwarai, kuma a yi rayuwa irin ta salihan bayi. A cikin ne za a samu ruhul khair, ruhi na alheri, kuma za ta cika gidan nan bi asbabi sa'adati a dukkan da dukkan wasu sababbai na wato rabauta da kwanciyar hankali. Kuma za ta kawo kullu khuluqin hamid, duk wani hali mai kyau na yabo na godewa insha Allah matan nan za ta zo da shi idan ta zama saliha, ƴaƴan gidanta kuma za ta gina su akan kulli ada hasana, duk wata dabi'a mai kyau, inda wacce ta zama to saliha kuma ta ji dadin zaman gida, kuma za ta nisantar da ƴaƴanta min sayyi'il al-akhlaqi wa qabihil adat, daga dukan munanan dabi'u da al'adu waɗanda suke ba masu kyau ba. Kenan dai yana da kyau da miji ya kokari mata su zama saliha, ta zama ta kwari wanda zai samu irin waɗannan biyan bukatu. Amma idan aka ci rashin sa'a ta zama ba mata kwari ba, ba mata kirki ba, to gaskiya ba za a samu waɗannan abubuwa ba. Kuma manzon Allah ya tsoratar da mu dangane da ɗaukan mace wacce take ba da kwari ba, shi yasa yayi ta yaban matan kwari. Khairun nisa'i man idza nazarta ilaiha asarratka wa idza amarta ta'atka wa idza ghibta anha hafizatka nafsiha malik. To gini akan abin da muka tafi akan sa sati da wuce shine, da yawan su wasu matan ba wai kishi yace ba sa so ba, amma abin da yake faruwa ne a lokacin da za a musu kishin da kuma bayan kishiyar. A satin da ya wuce mun yi magana akan zalunci. Da yawa daga cikin mazaje suna zaune da matan su lami lafiya, amma da ya je ya yi ƙarin aure sai kama zaluntar ta ciki. A satin da ya wuce mun faɗa cewa wasu a koransu ake a gidan, me yasa ba ta so a mata kishiya, saboda za a je a auro mata wacce za ta ce sai ta fidda ce a gida. Kuma abin da yake faruwa kenan, yar karamar yarinya yan shekara 17, 18, 19 a auro ta, ta zo ta tarar da matar da ta shekara 20 ta haife ta fa, ko tun ranar da aka haife ta ita kuma ranar ta aka auro ta aka kawo ta. Karamar yarinya ta zo, sai ta zo gida wai da niyyar ita wai za ta kori uwar gida, ba ruwanta da ƴaƴanta nawa, ba ruwanta da ta aurar da wata ma a gidan, ba ruwanta da shekarun da ta yi da mai gida. Kawai mummunan tunani da yaran zamani suke da shi, da zarar miji ya zo zai ƙara aure kawai gani ake yi, ai baya jin daɗin ta gidan ne, wanda wannan ma tunani ne wanda yake bayi da kyau, ya kamata kuma a gyara. Kuma suna mazan ya kamata su ji tsoron Allah, su daina zuwa suna yaɗa wannan mummunan ɗabi'a. Mutum da ya ji zai ƙara aure sai zai rinƙa zagin matarsa ta gida, yana tozarta ta, yana wulaƙanta ta, yana faɗin maganganu na ɓatanci gare ta, yana zuwa yana karɓo abincin yarinyar da yake nema ya taho da shi gida, yana wulaƙanta ta, ya iya ci abincinta, yana kawo, yana mata gatsali. Duk irin wannan wallahi ba abin da zai haifar a cikin gida, an banda fitina da rashin zaman lafiya ba.
Dokta,
so da yawa maza wasu suna yin haka, wanda kuma ba daidai bane, kuskure ne.
Dokta, wani lokacin zaka ga ko idan ya faɗi halin matar tasa ne ya faɗin shi cewa ba ta kyautawa, ba ta iya abinci ba, kaza ma ce, yadda ya faɗin nan haka take, ko shi haka din ya kamata ya faɗa?
To yanzu idan ya je ya faɗa din, gyaruwa za ta yi? Me amfanin faɗan? An yadda halinta ne, ba ta da kirki, kaza ma ce, ba ta girmama shi, tana da fitina, tana da kaza. To da ya je yana gaya waccar, to gyaruwa za ta yi?
Wai can din yake so in ya gaya mata ita ta shigo da irin halin kishiyar wa'annan.
To kuma akasi ne yake faruwa, ai gani za ta yi, tun da dai ya suke zaune da wannan uwar gidansa, tana da hali mara kyau, tana da kaza, tana da kaza, ya haƙura da ita bai sake ta ba. To shi ta ma in ta je buɗe kafarta za ta yi, ta je ta yi ta aikata wannan. Ta kamar ta majina ciki, wasu daga cikinsu ba ganewa fa suke yi ba. Kuskure ne abin da maza suke, ku gaya musu su daina zuwa suna zagin matansu na gida, iyalinsu da suke zaune cikin rufin asiri, ko da daɗi ko ba daɗi, su je su ɓata su don su je su auri wata. Wannan wauta ne, kuma anan ake gane ma namiji wawa ne, bai da wayo. Ka gane wannan da kyau ko? To daga cikin illolin da suke damu su, kamar da muka faɗa satin da ya wuce, wato sai ka ga idan mutum ya auri wata wanda ya auro sabuwar, ƙoƙari take ta kore cikin gidan. To don Allah ya za a yi ta yadda a yi mata kishiya? Haka kurin tana zaune da mijinta da daɗi ba daɗi, shikenan wata ta zo ta kore ta, kaga ba za ta yadda ba. To yau abin da za mu ɗora a kai shine abubuwa kamar haka. Na farko, rashin iko. Akwai masu taro rikicin aure, ba su da ikon yin auren,
su ne zan ce
hali, ba hali ta gidan ma ba a iya rike ta ba, ba a iya kula da ita aka bata hakkin da ya kamata ba, ba a iya kula da yara, kuɗin makaranta, ba a iya kula da iyalin zuwa asibiti, gidan haya baya iya biya, shi kansa in larura ta kama sai ya hada da bashi, duk shagunan unguwa sun san gidansa da cin bashi, an koro ƴaƴansa a Islamiya, ka san ƙarshen talauci, kaga ana koran ƴaƴan mutum a Islamiya, ka san Islamiya ita ce makarantar da bako ce araha. To daman mun inda kaga an koro su Islamiya, to daman aboko kan ba sa zuwa galiba, to fa baya iya fa daidai da biyan kuɗin Islamiya ƴaƴansa baya iya yi, duk wani abin da ka sani na dole a gidan nan baya iya yi, abinci fa baya iya ciyar da su, sau da yawa matar take fita ta yi buge-buge ta dai ta nemo, ga kuma sai tara yaya malam Bahaushe da Fulatani, akwai tara yaya, Allah sa albarka, Allah sa albarka, abin farin ciki ne a tara yaya, amma a yi musu tarbiya, ya tara yayan da baya iya kulawa da su, malam Aminu haka kawai da ya samu wata dama yana cikin wannan yanayi, sakayyar da zai yi wa wannan matar shine ce bari ya je karo mata kishiya, dan Allah tana da laifi idan ta yi bore, ba fa koya musu nake ba,
duba da cewa
haka ban ansa, tana da laifi,
duba da cewa
ta yi bore,
al-insanu ala nafsihi basira, shi ya fi sanin kansa cewa yana da buƙatar ƙarin ko ba shi da buƙata, baka ganin idan ya ce zai ƙara a wannan lokacin ita kamata bai kamata ta yi boren ba,
to yanzu ita yanzu ba ta san gidan nan ba, a irin wannan abin da na faɗa, dan Allah ai ba ala nafsihi bane wannan, wannan ayar fa ba gurin ta kawo ba gaskiya, al-insan ala nafsi, a karan kan kansa, yanzu ba muna magana akan buƙatar kansa bane, muna magana akan buƙatar wanda suke kewaye da shi, buƙatar gidansa, buƙatar ƴaƴansa, buƙatar iyalinsa, buƙatar kulawa da nauyi da Allah ya dora masa, matarsa da suke tare da shi tafi shi sani,
wai ma'ana gurin misali buƙatar macen wannan watakila guda ɗaya ce yana buƙatar ta biyu a kusa da shi, kaga shi yafi sanin kansa, baka gani in ya ƙaro ɗin ita sai ta yi uzuri a kan haka,
yanda ya gagara riƙe ta ita ɗayan da ya gagara riƙe ta ya zai je taro wani rikici ya ƙaro ta biyu, ba fa goyon bayan su nake ba, ba kuma hana wani ba, amma mu yi magana ta adalci da gaskiya, ai matan suna jin mu, kuma zaka ba su dama za su kira waya, wannan yana cikin abin da yake ci musu wato tuwo a ƙwarya, yaya bai iya kulawa da gidansa ba zai je taro rikicin aure,
to dokta mutumin da wannan su ya cika waɗannan sufufin komai a gidan baya iya ɗauka, kuma a gefe ɗaya yana buƙatar ƙarin mace a kusa da shi, me ka mata
buƙatar, ai matsalar ka kenan, ai buƙatar ce ma babu, ai ai tunda yake da waɗannan larurorin, ai bai da buƙata, ai bayan da ba a buƙatar larurar sa sha'awa, ai ba ita ake duba ba mala, ai ita mace ba ta iya rukuwa ne sai da waɗannan buƙatun na duniya, yawwa ba za ta ruku ba sai da buƙatun na duniya, a ai yana da wata matar, ina da wata matar a gida, ai karka ɗauka goro ne ko tuzuru ne, matar yana tare da ita, to ba bai iya kulawa da ita ba, yaya mutumin da bai iya kulawa da abu guda ɗaya ba zai je ƙaro na biyu da na uku, kuma yanzu ƴaƴan da kana aurenta wata tara za ta zo maka da ciki ta haihu, jira suke kai wata wata tun wata takwas za ta fara nuna maka alert cewa za ta kawo maka bako gida, to wannan ka rubuta ka aji, yana daga cikin zaluntar mata da ake yi, aje a ƙaro aure miji bai da hali, miji bai da iko, ko Qur'ani cewa wal yastafifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihimu Allahu min fadlihi, wanda ba su da hali, ba su da iko, su kame su yi hakuri hatta har sai Allah ya wadatar da su, yau da yawa maza wasu masu ƙarin aure da suke cikin wannan yanayi ba su aiki da wannan ayar, da haka in ka ga mace ta yi bore wani lokacin akan mijinta zai ƙara aure, ka bincike ta, ba mamaki mijin iya da irin wannan sifan ne, yana da irin wannan halin ne, yana da irin wannan ɗabi'an ne, za ta galabaita, za ta shiga cikin yunwa, za ta shiga cikin wahala, ƴaƴanta za su daɗa tozarta, Malam Aminu ka san cewa a yau akwai matan da su suke fita su nemo, ka taɓa cin karo da wannan matsalar, kai ka sani, ka sani, ina kallon ka, kai ka sani, kuma zaka tuna, ka sani, akwai matan da mazajen ba sa yi musu su suke zuwa su je su nemo
doctor
take sana'a ko take aiki ko ma ta fita ta je ta kap kap ta buge buge ta nemo abin da za a ci ko bai da kunya da daddare yazo ya miƙe kafa ya ci a bashi abincin sa
doctor duba da cewa irin wannan yana faruwa kuma akan samu wasu matan kamar da ka faɗa su suke rike da gida wata zaka ga mijin yana dauke da su su biyu uku kuma su din suke rike da gidan shi kuma yana nan baka ganin cewa su matan su yi hakuri su tallafa wa mijin in yana da bukatar auren dan dai auren ya zauna kuma gidan ya ruku kamar zafi
to wani tallafa masa
to magurin cin sha
bayan wannan tallafa wanda suke ai ya isa a'a ai suna tallafawa ai ya isa ai tun suna cikin tallafin to menene zuwa su je karo musu wahala bayan wannan tallafin da suke masa kuma je karo musu wata wahala shi da baya iya ciyar da biyu baya iya ciyar da uku tunda sun rufa asiri suna yi kuma sai shikenan sai je ga karo wata kara musu wahala a wannan hisabin naka ba daidai bane ai suna tallafawa kenan ai yana da kyau mata su tallafawa mazan su ko muna godiya ko muna musu murna muna musu fatan alheri duk matar da ta zama cefanan gidanta a hannunta yake tukunyar gidanta a hannunta yake Allah miki albarka yar arziki kuma baki a banza ba insha Allah ba zai tashi a banza ba amma cikin taimakon Allah da agajin Allah Allah zai baki lada amma dai ta dage iya dagewa ka tabar mai gidanta ya kara mata aure
dukta na ga irin waɗannan da mijin su su uku ne a hannunsa ko su biyu ne suke su suke cike da gidan suke cewa kuma cikin ikon Allah ya karo ta uku kuma suka kara dorawa da kwazon su gidan ne zauna lafiya ci da sha in ya fita kan ya dawo sun yi aiki sun
samu dai da haka yana faruwa to zo ne daidai ne kai fa malami ne wazi ka faɗi gaskiya fa matan nan suna fa jin ka fa malami ne ka faɗi gaskiya fa yanzu daidai ne haka
wai duba da zaman lafiyar sa a gidan mijin in suka tallafa masa ya ji daɗi zai ƙara riƙe sa hannu bibin ku
to ni dai bana goyon bayan haka mun raba gari anan amma in sun kira a waya sai maka bayani ni kan bana goyon bayan amma na yadda su ci gaba da tallafawa ai ya zama to bari zan yi shiru kar in faɗi wani abu bayan wannan yanzu wannan gabar muna tare da kai ka fahimce ne ka san akwai mazan da suke zuwa su rikito aure ba su da hali ba su iya riƙe ta gidan ba ba su iya riƙe gidan ba ba su iya riƙe 'ya'yan ba ba wurin zama ba a iya biyan na hayan ma ba a iya biyan services na lafiya ba a iya daukan larura a je a rikito saboda sha'awa kawai
wani jan hankali zakai ga irin wa'annan mazajin
wallahi ni jan hankali na sai abu da abin da Allah ya ce wala yastafifil ladina la yajidun nikahan Allah ya ce duk wanda bai da halin ƙara aure ya kame kaga ai tunda aka ce ya kame ai an san yana da bukata ya kame ya hakuri hatta har sai yi wani Allah min fadli Allah ya wadatar da su kawai sa hakura kuma ni a nan gurin a fahimta ta idan mace ta zo ta nuna bacin ranta ta yi bore ba fa cewa nake ta yi ba in ta yi to wallahi bai kamata iyayenta su zage ta ba ko su wulaƙanta ta ba amma fa ba cewa ne ta yi ba ni abin da nake ce mata dai hakuri amma magana ta Allah ba za a dake ka hana ka kuka ba kuma wani abu yana faruwa mutane su ji tsoron Allah duk wanda ya san zai yi sai yana da yanzu fa akwai mutumin da fa a zaune suke fa a cikin matsi suna cikin matsi a zaune cikin talauci ga uwarsa a gidan ga matarsa ga 'ya'yansa 'yan mata sun taso ka san a ɗakin da 'yan matan suke kwana a nan ake ajiye buhunan hatsi a nan ake ajiye dan tarkacen gida kullum ya ga wata budurwa sai zo ce ba ta nan wai za su kara aure ta ce a nan za ka sata ya ce a nan gidan ta ce kamar yaya ya ce a ba gane daki ba ya ce ta ce wani daki dakin da 'ya'yanka 'yan mata suke kwana ya ce to shi biyu zai rabu ne ai in yana nan dakin gobe bayana ta ce me kake nufi sai ya ce wai yaran 'yan matan su rinka yawo suna bin dakin da bayana ta ce wallahi ba za a yi wannan abin kunyar da ni ba ta ce ya ma za a yi aka yaran ka 'yan mata yau in baka nan su je su kwana da uwarsu yau idan kana ɗakin uwarsu je su kwana da kishiyar uwarsu ha ba malami ne ku rinka gaya mutanen nan gaskiya wallahi ba kuma wannan abu yana ciki a garin Birtik kuma ta kace maka zance fa sai da yaran nan haka zaki zauna ki zauna zancen ba yushe kenan in zaki zauna ki zauna idan ba zaki zauna ba ki tafi gidanku ya za ta yi ina gidan uwanta ya mutu ina gidan uwarta ma tana zaman ta kaba ne amma raba gado ana cewa ta tashi ta bar gidan ina za ta tafi dole ta hakura ta rungumi kaddara ba inda za ta saboda ba hali wulakancin da wasu mazan suke wa mata abun bai da kyau da rashin adalci iyayensu ba sa musu magana abokanansu ba sa gaya musu gaskiya tozarta ya mace a wulakanta ta aje a shigar da ita halin damuwa da bakin ciki
to dokta
ko mutum ya ce wai Allah ne ya kaddaro
duba da irin wannan abin da yake faruwa idan ta tsinci kanta a irin wannan yanayi me kamata ta yi
to ta yi haƙuri a dole amma dai an cuce ta ta yi haƙuri a dole ni ba zan ce ta kashe aurenta ba amma fa in ta ce ba za ta zauna ba tana da yadda za ta yi tana da dama saboda an shiga haƙƙinta amma ban so ta kashe auren ba ban so ta fita ba wataƙila idan ta yi haƙuri Allah ya duba haƙurinta zai iya kawo mata mafita wallahi ni ina jin kamar da kana tattauna da mata kana jin fatawoyinsu zaka ji irin waɗannan abubuwan bakin ciki da namu kaji wallahi harkar gidan auren nan akwai buƙatar a rinka tattauna akan waɗannan matsalolin mutane musu suna buƙatar fa a faɗakar da su mara amini ya kamata su gane me addini me bai addini ba me tsabar ra'ayi tsabar son zuciya to na ɗaya kenan na biyu wani bai da lafiya ba
kamar ya bai da lafiya
yawwa bai da ma cikakken lafiyar da zai iya rike mace ɗayan tsabar fitina ce da jaraba kura su matan sun fi ka sanin wannan karatun ka san da yawa mata haƙuri suke da mazansu ka san da wani labari me yasa saboda Allah ya ba su kunya ne kuma wallahi kawaicin da mata suke da shi da ɗauki kai wallahi namiji a cikin ɗari wallahi bai da 30 abinda nake nufi haƙurin da mata suke da mazajensu akan buƙatunsu na rayuwa juriyar da suke yi wallahi in namiji ne bai zai iya ba sai ya sallame ta inda za a juya yau a ce wannan macen ita take da wannan larurar ai tuntunan zai sallame ta kurin ya ce ta kama gabanta shi fa bai zai iya ba wani ciwon suga ya kashe shi burus gashi yana tafiya a titi amma ciwon suga ya kashe shi kasan wannan ciwon yana da illa ga ɗan namiji ba ciwon kaɗai ba yana cin jiki karin mana yana cin jikin sassanin jikin mutum da ƙarfin mutum da ɗan adam yana cin gaɓɓai ya taɓa ido ya taɓa zuciya ya taɓa ƙwaƙwalwa ya taɓa namiji to wani ya ɗebi shekaru yana da wannan larurar kullum sai ya sha magani bai da lafiya yanzu wannan sai ka tambaya iyalinsa suna haƙuri da shi ko ba sa yi ciwon idan ya kai wani yanayi yakan ɗauke mai sha'awa gaba ɗaya babu sha'awar babu kuma ƙowa ɗin ƙarfin babu gaba ɗaya daga nan fa an shiga layin mai
lallaɓawa
da rufa juna asiri me yasa za ta haƙura saboda an tara yaya me yasa za ta haƙura ba ta nuna mai asiri ba to abin da zai bata maka rai da bakanta maka rai mutum yana cikin wannan yanayi ya da ya samu wani dan fata da bude sai ce shi ko zai je ƙara aure saboda ba a zuwa a je a gwada lafiyar mazan lokacin da za su je su ƙara aure wanda ya kamata a ce yanzu an kai wannan matakin da ma duk wanda zai je ƙara aure a je a gwada shi sahihan a ce a duba shi medical status nashi lafiyarsa health din shi a tabbatar da ma shi yana da lafiya kuma ya cancanta yana da buƙatar hakan wani alfahari ne wani abokinsa ya yi shi ma sai ya yi wani damun sa tai wannan ta fitine shi bari yaje ko ba komai ma yaje kawo wata to bai da iko baya iya daukan nauyi baya iya biyan bukata ta larurar shimfida to kuma yace zai je kara aure wasu kuma ta zuga shi babu wallahi ka je kai babu wallahi ka bari a hanaka ai baka da ma zuciya ne haji yake ko biki san halin da danki yake ciki ba irin iyaye su kai masu zuga yaya a zuga yaya ce sai sun je sun kara ko ba sa su wani zai ce wallahi wasu ci tishi fa sai ya kara aure kuma alhali kishi take da matar shi to akwai wannan larurar wani hawan jini ne ya kashe shi wani shan zaki ne ya kashe shi wani cin mai ko ne ya kashe shi wani rashin motsa jiki ne ya kashe shi wani larura ta yi gati dai ta yau da gobe ta kashe shi ga sunan wani damuwa ma alami ne ka san idan damuwa ta yau mutum ba iya komai damuwa bacin rai kullum ya fita baya jin dadi yaushe zai saurari wata mace wallahi akwai mata da ce shekara biyu ganinta da shi shekara hudu ta ce malam ga mu kullum mota kam iya wadata tana da motar ta sabuwa ta hawa ga katon gida ga kare a kofar gida ga abinci ga tarin almajirai ga yan aiki ga yan gaisuwa alija dawo lafiya Allah kiyaye hanya ga zama a falo ai ta danna da ni shi ne zaka ga mutum ya zauna a falon sai kai karfe 3 yana kallo to bai da wata harkar da zai da farko in yaje shi gidan ma baya ma iya bacci ba lafiya ya mutu ma'anawiyan to yanzu mutumin da yake wannan yanayin ya kamata ya je ya ce zai kara aure
dokta a shari'a dama ta yi tsari cewa duk mutumin da zai yi aure sai yana da iko da dama ta biyan bukatar matar kafin
mai da lafiya ba
na'am
wai kuwa wai da gaske na cikin abin da malamai suka faɗa dole ya zama yana da lafiya
to idan yayi kuma bai da lafiyar da zai iya wadatar da ita
ya yi zalunci ya shiga haƙi to yanzu ina so in tambaye ka kai ina so wannan shirin malam mu rinka fitar da abubuwan nan a fili a daina koyi-koyi yanzu matar da take bore take rikici da mijinta a cikin gidan mijinta akan wannan zai ƙara aure a zo ana zaginta a makota iyaye shi yakin kishi ne da ita ba ta da kirki yau don mai zaki je ki ce zai kara ki na ruwan ki da shi akan ki za ta zauna amma wa'alamu min Allah ma la ta'lamu ne take faɗa na sani abin da baku sani ba mutane ku daina ya karmace kuna faɗa da ita wai a duk lokacin da take bore a gida ko ta tada hankalinta mijinta zai kara aure wallahi sun san abin da baku sani ba akwai abubuwan da suke aboye suke malami ne ba za ta taba gaya kowa a duniya ba ita ta sani kar ta sankar ita ta sani mutanen da yanzu ba sa iya bukatar sai da allura a jikinsu wasu wani sai ya ta haɓe ya sha ƙwayoyi 5, 6, 7 yana ta fama ta yanzu wannan wannan ƙarin aure ya kama shi ka samu ka lallaɓa ka gama da duniya lafiya in ana rage yawan su ma da ba don kar a dora wasu abu ya kamata ya rage ma yawan su to amma shi malam Bahaushe da yake ya mai da aure wani abu ne na gadara na wani abu ne na kecere ni wani abu ne na yi abin da na ga dama ko waye tunda ina da kuɗi na shi kenan kawai amma wallahi lazim wannan kuskure ne to wannan su ne kaɗan daga cikin uzurori da iyaye mata suke da shi waɗanda suke hana su su ƙi su aminci a ƙara musu aure wata kuma mala aminu babu wannan ɗaya daga cikin uzurin amma gani ta yi ƙawarta an ƙara mata kishiyar bata share da daɗi ba
dokta kan matsalaka wannan wani lokacin mazan suna ba da uzurin cewa kamar zama da mace ɗayan shi ne yake kashe shi ma to gwanda ya ƙaro ta biyun watakila zai samu ƙarfin biya musu buƙatunsu duk su
yana da kyau idan lafiyarsa ƙalau yana da kyau idan yana da iko yana da kyau idan yana da hali yana da kyau idan yana ɗaukar nauyin gidansa nan kuma ba wata mace da ce ta hana shi sai a gaya mata gaskiya ba ta da hujja ba ta da dalili ainihin yanzu jayayya ta da kai ko jayayya ta da wannan wanda yake da waɗannan lalurorin me ya kai shi na cewa ya je ƙara aure
wai daktar abin da nake nufi da gashi dai ba ya iya biya mata ita bukatarta to sukan ce ai abin da yasa rashin biyan bukata sai da mace daya ce wata kila duk da wannan rashin biya mata bukata in ya kare daya to sai kuma ya samu dama
wannan zai ce wannan kare
karfi da zai iya biya musu bukata dukkanin su su biya
na wannan mara hankali ko mara wayo shi da ga wannan wannan molan kane wannan ai ha ba malam aminu ina Allah karma ka maimaita wannan abu
haka suke fada a karma kana
tarin jarirai ya tara a daki yake ga musu ko yaro karami wanda bai da wani ka ga musu wannan abu har ba daidai bane ma da yake ba dai matan ne tunda su maza irin gwalon su yadda suke a ga musu haka din kuma su yadda amma dai ni wallahi wannan shirin na san maza yawanci ba za su ji dadi ba sai kaɗan daga cikin su amma dai mun sauke nauyi
gaskiya ce an ta zo
Allah mai ta cin karo da wannan akan fatoyi kuma zaka gani yace da yamin kaza yana da kaza yanzu mallan yanzu kaza sai nayi kaza to yanzu wacce ta karshen ne muke ga maka ta bari ita kyan uwata abokiyarta amma take shi yanna ta ga inda ta kare yanzu ta shiga layin zawarci wallahi akwai wanda aka haukata ta Allah shi yake kaddara shi ya samu ta amma akwai wanda haukata ta kai
wallahi
ta gurin ta zama ba ma ta fita ta bar gidan ba fa bayan ta bar gidan mu haukacewa ce ta kawo matsalar ci kuma ga ya'yan da yake yi saboda tsabar bala'in bin bokaye a satin da ya wuce mun faɗa baka nan daga cikin larurori ai da yasa ba sa yadda a ƙara musu auren wasu matan da bokaye suke shigowa gida ta zo ta yi aure kafin ta yi ta je bokaye sun gama cin kuɗin ta cin kuɗin ubanta sun ci kuɗin uwarta yanzu duk wanda zai zo ya aurar da yasa in ba sa'a ba wallahi sai an je an nemi bokaye an nemi shawarwarin su wannan daidai ne wannan ba daidai bane ba kuskure ne muna fatan ma'aurata mazaje za su yi kokari su kiyaye Allah kuma ya ba su ikon kiyayewa su kula da harkoki saboda duk wanda ya tauye hakkin abokin zaman sa fa Allah ba zai kyale shi ba gabar magana ta gaba da zamu dora akai a yau sabon darasi shine su ko matan sai su yi hakuri illolin kishi a gidan aure illoli ka gane me nake nufi mace mai bakin kishi me illa yake me wace illa yake mata a gidan aurenta kuma me yake jawowa na farko za mu yi musu adalci
to doctor kafin mu shiga cikin maudu'i a shari'a me kishi
kai ba na'ibi kai ba na'ibi to a shari'a abin da ake nufi kishi ne al-ghaira lughatan fassarar sa kuma shine kamar me za a ce ne mutum ya ji cewa me yasa za a yi wani abu ba a yi min ba ko me yasa wani zai yi tarayya da ni a cikin kaza a cikin kaza a cikin kaza wani lokacin kishi abu ne mai kyau wani lokacin kuma kishi mummunan abu ne da ba a son sa zan yi bayani a cikin wannan bayanai na wanda ikon Allah ta'ala ba don komai ba don mu yi wa shirin adalci kuma mu ba shi haƙƙin sa da ya kamata mu ba shi ko mata annabi suna da kishi ai sai dai wata tafi wata kishi wata tafi wata kishi nuna na Aisha tana cewa ana azuyarin nisa ni a cikin mata na fi kowace mata kishi in ji na Aisha ana azuyarin an nisa ni ne na fi dukkan mata kishi nana Ummu Salama matar Abi Salama lokacin da mijinta ya rasu bayan yaƙin Uhud bayan kuma wani yaƙi da manzon Allah ya tura shi wasu ƙabilu da suka yi ƙoƙarin yaƙar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je suka yi nasara suka dawo Allah ya ɗauki ran shi ya mutu annabi ya nemi ya auri Ummu Salama. Ummu Salama tace a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita fa mace ce ana mar'atul ghayur, ni mace ce mai kishi, ina da kishi. To kaga mai kishi tana da matsalar, tana son mijinta, tana kaunar mijinta, kuma ba ta son wani yayi tarayya da ita a cikin wannan zamantakewar da take da mijinta. Ita ma na Aisha haka, cikin shi na Aisha mallan ya kai ga hatta ga matattuna wanda in mutuma tana kishi da shi, kamar misalin na Khadija. Allah ya jikanta da rahama,
amin.
Ita ma Aisha Allah ya jikanta, dukan su Ummu Salama Allah ya fi musu, Allah ya jikansu gaba daya,
amin.
Nana Aisha bata iya koyi kishin ta a gidan Annabi ba akan nana Khadija. Riwaya ta zo sahihiya, Annabi yana rabon sadaka yana taimakawa makota da mutane da bayan Allah na arziki duka. Wata rana ya yanka wata nama, wani nama na da wata dabba, ana rabawa mutane ana basu, sai ya ce a waran wa ƙawayen nana Khadija, tsohuwar matarsa ta farko kenan, a waran mata. Ashe Aisha abun nan yana damunta, a kai wa ƙawayen matarsa safa, ka duba tsohuwar matarsa da ta bar duniya, tsabar soyayya ƙaunar da yake mata, to bai ma manta da ƙawayenta ba, su ma sai ya kyautata musu. Sannan ƙawayen nana Khadija suna kawo Annabi ziyara har gidansa, a tsohuwa sai ta zo, sai Annabi ya ce Allah sarki wance kana to zakiruna bi ayyami Khadija, Allah sarki wance tana tunatar da mu da kwanakin da rayuwar da muka yi a lokacin muna tare da Khadija. Ashe abin nan yana damun nana Aisha, cewa wai take ga Annabi, wai ne kake damuwa da matar da kad halakat, matar da ta riga ta rasu, kana ta maganar Khadija, Khadija kai kan ba Allah ya canza maka yadda tafi Khadija ba? To wannan shi ne ma'anar kishin da kake tambaya na, ba Allah ya canza maka yadda tafi Khadija ba? Ita damuwar Aisha, me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ta tunanin Khadija, Khadija, Khadija? Sai Annabi ransa ya baci sallallahu alaihi wasallam, yace wallahi Allah bai canza maka yadda tafi Khadija ba, wallahi Allah bai canza maka yadda tafi Khadija ba. Sai nana Aisha ta yi lokacin sai ta shiru, ta sake cewa a komai ba. To daga nan ne malamai suke cewa bai tsakanin Aisha da Khadija bai wacce ce tafi matsayi
a bayan Annabi ke
gidan Annabi
sallallahu alaihi wasallam.
To kaga wannan malam a cikin gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Bayan nan incident na gaba, Annabi yana ɗakin nana Aisha wata rana, daga dare sai wani uzuri ya kama shi, zai fita ashe zai je makabartar baki'a ne cikin dare, ya yi addu'a wa mamata, Allah ya samu cika da imani, Allah kai mana afuwa, Allah idan ka ɗauki ranmu, Allah kai mana arzikin gidan aljanna ya rab ya Allah,
amin.
Annabi ya shiga ya je musu addu'a cikin dare. Wannan kishi ɗin gaira ɗin ta ɗauki nana Aisha, tace kawai sai na ga yana ɗaki na, sai na ga ya fita, sai na ji kamar ko zai tafi wani guri ne gidan wata matar, tace sai na bi shi, tana bin sa daga ya fita daga gidan ya kama ya mai tsaya ko ina, sai baki al farkadi wannan makabarta take kusa da masallacin sa kusa da gidan Annabi a Madina, yaje musu addu'a ya juyo cikin daren. Allah azurta mu da zuwa addu'a wa mamata, Allah azurta mu da zuwa ainihin wato makabartu, muna musu addu'a,
amin.
Shikenan ya dawo, ita ma ta dawo da gudu. Annabi ya gane cewa nan ne nana Aisha ta fita daga gidanta kuma ta bi shi, yaje ya same ta mata magana, ta ce in tabbas ta fita ta bi shi. To kaga wannan kishi ne jawo. Misali na uku, Annabi yakan je wato dakin wata daga cikin matansa idan yaji zagawa wata kan dan bashi wani abu ya dan sa a baki haka na dan kauna duk da ba ranar girkin ta bane ba Aisha ta ji ba dadi sai ta hada kai da sauran mata ta ce kun san abin da wance take yi a nan shi a to ai in yaji tana ba shi wani abu kawai duk ya ce zo dakin ta ta ce da shi ya naji bakin ka yana sansanin wani abu haka to shi annabi cikin abin da baya so a rayuwarsa da mu a ce yaya aka ji yana sansanin abu kaza to sai ya ce ba wani abu bane ba zuma ce naji wance ta bani a dakin ta zuma ce naji wance ta bani a dakin ta kuma daga yau na daina sha malamai suka ce yana daga cikin sababi bani akan asbabun nuzul da yasa Allah ya saukar da ayyan ya ayyan nabiyu lima tuhadimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika Allahu ghafurur rahim farkon suratul tahrim yana daga cikin dalilin saukar me yasa ya haramta akan sa abinda Allah ya halatta masa kaga wannan din misali ne ne na ainihin kishi na Aisha tana cewa tana kishin na nan Zainab binti Jahsh Zainab binti Jahsh Aisha tace kana tusamini fil hub kana ita ne muke kullun doki da ita wajen kauna a wajen annabi dan haka ana samun takun saka tsakanin su yanzu in ka fahimci bayani na
tukta da ai da misalan nan ma ina ya kamata mu ba masu sauraron mu layi gaskiya so sati ne zuwa sai mu dora daga misalan
gan mu sauraron ya ce ina goyon bayan kishi ne
su shigo sati da zuwa duk sai su biyo insha Allah to ba za su ji illolin da kishin yake jawowa
to ba
mu sauraron zaka iya neman mu akan namba 0709 4140 ko kuma 081 504 4218 su ne nambobin da za ka neme mu don ba da taka gudunmawar a cikin shirin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To wannan kamar babu
masu wasu mutuɗin ba
a kan layin ma ga kuma alamar kiran yana shigowa. Salamu alaikum. To muna tare da
kuna tare da Ummu Abdullah.
To Ummu Abdullah ne kike tafa da shi?
Muna yi wa malam fatan alkhairi. Mun gode Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara tsawon lafiya,
aure
da lafiya.
Amin.
Mun ji daɗin irin wannan nasihi da yake yi mana. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya riƙa magabata.
Amin.
Allah ya saka Ummu Abdullah.
Ba kai dai ba amma lai iya wa'azi in kirawo in godiya. Ina jin daɗin wa'azin malam. Allah ya saka da alkhairi.
Amin.
Samu da ci Allah sa magana
a cikin wannan gida lafiya.
To amin
amin. Amin ya Allah.
To dakta wannan fatan alkhairi ne. Ta take wa dakta.
To mun gode.
Assalamu alaikum. To sai ka dan daga mure ka muna tare da sai ka dan daga mure ka
muna kai kuna tare da Ibrahim Umar da Kudu.
To Ibrahim Umar daga Dawakin Kudu me kake tafa da shi?
Muni ya ma'adan fatan alheri da kuma fatan Allah Ubangiji ya ƙara sani da basira.
Amin.
Allah Ubangiji ya taimake ku ya taimake dukkan al'ummar musulmi gaba ɗaya.
Amin. To dakta wannan ma fatan alkhairi ne. Assalamu alaikum. To muna tare da
nan daga rijiyar
Lemu. Mama a kunan sai kin daddaga mure ki da ne kike tafi.
Muna da malam fatan alkhairi.
To malam
muna amsa.
Na'am.
Muna godiya mana Usman. Mun gode.
Malam yana godiya daga baya yana ba mu gaskiya.
Eh sai shi ba. Ai gaskiya ce malam har sai abin yake.
To Allah ya kara ana
ciki. Amin.
Mun gode.
Assalamu alaikum. To muna tare da
Assalamu alaikum.
Wa alaikum
Assalam. Na mini kidiri da kiri tare da babban malam ya da kun jin mai sai Allah yana miki barka da dare.
To muna amsa.
Alhamdulillah.
To me kake tafa da shi?
Da farko idan dai Allah sai ta kara alkhairi sai wanda ya da kun mana malam yake kara mana ilimi.
Amin.
Sai ka nemi ma matsayin nan na zama gura sai mana tarbiya. Allah sai ta ta masra shi wannan yake ta gudun na ta amma dan al'umma ko da kaji a dai dinka sulhu sai dai sai ka cewa lafiya.
To insha Allah dai wannan dia dawa fatan alkhairi ne. Assalamu alaikum. Da ya muke tare sai kin dan daga murya ki ba ma jin ki sosai
muna tare da maman Sadiq.
To maman Sadiq da me kike tafi?
Muna yi wa malam
insha Allah.
Amin.
Allah ya saka muna godiya. Muna godiya wa maman Sadiq.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
To ga ki cikin shirin gidan aure ne kike tafi da shi?
Na yi malam fatan alkhairi.
To
me saka da
ni? Na tsara da kira wallahi malam sai da kasan irin hikimar duk abin da ake faɗa kamar wanda yake cikin rayuwa ta haka ne nake jin wannan al'amari wallahi.
To
ajiku. Sai da Ubangiji Allah ya ta saka malam da alkhairi.
To amin.
Wallahi abubuwan da duk suke faruwa kenan sai da Ubangiji Allah ya kawo mana mafita ta alkhairi.
To amin.
Ubangiji Allah ya gyara mana halayen mazaje.
Amin.
Abu ta an taba mata inda yake damin ta.
To ma da
Allah. Allah ya saka da alheri.
Amin. Assalamu alaikum. Sai an dan daga murya. Muna tare da
daga Kadija ce daga Zaria.
Kadija daga Zaria to ga ki cikin shirin gidan aure ne kike tafa da shi.
Wallahi malam dama ina ta so ki samu lambar malam ma saboda ina da maganar da nake so ne da shi ko wannan shirin wallahi gabaki daya kika abin da malam ya faɗa tabbas ya
na'am sai kin dan daga muriki
Allah ya sa gaskiya ne ita tana cewa dai abin da ake faɗa shi ma haka yake damunta Allah ba da mafita
kamar ma akai na wannan abu.
To Allah ya yi.
To Allah ya yi miki.
Allah ba ki haƙuri kuma Allah ya ba da
duk buƙatar lambar malam ne dan Allah.
To akwai abin rubutu a hannunki turo min sako ta wata layi na daban sai a tura miki lambar malam. Rubuta
0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0
biyar tara biyar ki tura sako a wannan layin insha Allah sai mu tura miki nan ban mala. Assalamu alaikum, muna tare da to ga ka cikin shirin gidan aure ne kake tafa da shi
mala. Aminu, Allah ya saka da alkhairi.
Amin amin.
Abin gudu misafi jiyar da muni a kan layi.
To malam Musa abu kai dama ai dan makarantar nan ne.
Malam Allah ya kara barkiya da kuka a cikin rayuwa mai albarka.
Amin.
To amma malam shi lokacin lokacin ma ka san mun da ta yi irin wannan tafi shi haka.
Eh.
Amma lokacin sai ko a cikin kamai ko mun kamar tudi dan dama ta shi kan sai kuma wani karanta ki shi ai da cikin ne sai ko irin wannan Allah ya san ni ma ta malam.
Eh. Shi
lokacin sai ka shirya kan wannan abin da ake gani.
To malam Musa, saboda lokaci bari mu je gurin doctor akan wannan magana. Doctor, wani lokacin zaka ji sai kawayen mace su rika gaya mata ai baki cika mace ba saboda baki da kishi. To me shi ya nufi? Eh, idan ba ta da kishi ai ita ba ma mace bace, saboda ana so a samu mace mai kishi to sannan ta cika mace.
Ah, to yanzu ba na ka kawo da sai mun lalace ta da kishi. Tambayin ka nake
to amma yawancin
da kan mace ta zama da kishi.
Na'am.
Ai shi sai na ga mamun fara shirin lokaci bai bari ba. Ai wani duka kwandonin din kishi nake ba.
Na'am.
Lalle ana son mace ta zama da kishi, amma kishin da yake yana da muwasa yana da awo mai kyau. akwai kishi mai kyau akwai kishi mara kyau da haka amsar tambayar wannan mutumin
malam musa
malam musa a seriously
ya jira mu kenan a sara mu da masu zuwa
shin abinda matan suke fada na cewa ba ta da kishi ba ta cika mace ba gaskiya ne ko ba haka bane amma su ne da kishin suke nufi
to shi ma dai doctor a sati ne zuwa malam musa abu ya dawo sai ya yi rani da bakin sa
wanda ya kamata a ce mace ba ta da kishi gaba ɗaya ba bai kamata ba namiji ma bai ji daɗin rayuwa da ita ba ta da kishi a yayin ba kishi shi za a so shi tab ai su buga kai malam ai kishi amma ai kishi mai lissafi shi yasa na gaya maka datse ba kai ban gama ba ka dakatar da
lokacin
da ka lamba ba ka amsa
dan mai suna masu saurare su shigo su jira mu dai zuwa sati ne zuwa
ruwa
dan ne doctor zai rufe filin
to wallahi ni zan rufe kamar yadda na saba fada kuma ina zan jaddada in fada cewa dan Allah maza su ji tsoron Allah su tausaya wa mata su rinka kula da waɗannan abubuwan da muka fada wannan shiri na gidan aure da ake yi shiri ne dan a samu gyaran gidan auren dan a samu gyaran gidan auren daga duk wani namiji da sai yana da wannan labuwar da aka fada duk namiji da sai yana da wannan labuwar da aka fada to ya tabbatar ya gyara kuma kada ya shiga hakkin abokin zaman sa ya cutar da ita ya kuma zalunce ta ni kam idan maza suka karbi wannan shawara da wannan nasiha da nake musu to ina tabbatar maka gidan auren su zai lafiya kuma gidan auren su zai kyau kuma da ban muna ta musu wannan shiri ne dan ne
dan a gyara
dan a gyara
lafiya
bare da shi
to doctor Allah ya saka da alkhairi mu sauraro ya abin da zamu iya kawo maka kenan a cikin shirin na gidan aure sai dai ka datse mu a ranar Laraba dan jin maimaicin wannan shirin misalin karfe 6 na yamma da kuma ranar Asabar daidai irin wannan lokaci karfe 9 na dare dan zuwar maka da wani sabon shirin da kuma maudu'in da muka fara tattaunawa a kan shi a madadin Dr. Abdullah Umar Usman gadan daya sai kuma Ahmad Yusuf Daneji da ya sada ni da ku Aminu Fidar Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh
Zo mai ne ka gidan aure.